Mai sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu duba yadda sojojin Niger suka kutso cikin Najeriya har zuwa gabashin Sokoto inda suka kubutar da wasu 'yan Niger din da 'yan bindiga suka sato su da dukiyoyin su. Domin jin cikakken shirin sai a biyo mu sannu a hankali. Biyo bayan yadda 'yan bindiga daɗi suka maida gabashin Sokoto sansanin su inda suka miƙe kafa sosai suna cin karansu ba babbaka. Wannan ya sa 'yan bindigar sun faɗaɗa aikace-aikacen su zuwa jamhuriyar Niger. A baya-bayan nan 'yan bindigar sun tsallaka jamhuriyar Niger inda suka tafka aika-aikar satar mutane da dukiyoyinsu kuma suka shigo da su cikin Najeriya a yankin gabashin Sokoto. Amma nan take sojojin kasar Niger suka biyo baya inda suka shigo cikin gabashin Sokoton a Najeriya suka ceci mutanensu bayan an yi dauki baɗi da 'yan bindigar. Daya daga cikin mutanen yankin gabashin Sokoto, Basharu Altinegu Yawa Isa, ya min ƙarin bayani.
Wato abin da ka faruwa ainihin kasan shi gabacin na Sokoto ya zama gida na 'yan bindiga tun daga ainihin gabacin Sabon Birni har gabacin Isa har yankin Shinkahe, abin da ya dangane da jamhuriyar Niger, gehen Maraɗi da gehen ainihin wannan gehe na ainihin gidan Runji, dukkansu ainihin iyaka da jamhuriyar Niger, kuma wannan yanki daji ne kasoso wanda ya yi kilomita kusan 80 zuwa 100, kuma ba abin da a ciki ne in ba 'yan bindiga ba. Akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce wa Malam Sa'idu wanda ya kwashe kaya ne saboda jin daɗi ba a faɗin da su, ya shigo cikin jama'a bai wuce kilomita 5 ba da tsakani ne da cikin garin Gatawa, wani wuri inda aka ce Mazango. Ya zo ya sansani nan, shina kama mutane shina dangwali da su, ana biya ne kuɗin hansa nan wannan Zango. Sannan shi kai fitar shi ta samame cikin jamhuriyar Nijar da yankin Zamfara yankin Shinkahi. To a shekarar jiya a waye garin jiya sai ya je cikin jamhuriyar Nijar ainihin yankin Madawa, ya kamo mutane, ya kamo dabbobi cikin waɗannan ƙauyuka, ya shigo ainihin cikin Najeriya, ya hwaɗo ainihin Zango, ya zo ya zama nai. Ba baƙo al'amari ba na jamhuriyar Nijar da ɗan bindiga ya shiga su ainihin biyo sawu su zo su yi antabu, su yi ɗauki ba daɗi, kuma su ƙwaci mutanensu, su ƙwaci dukiyarsu, wanda shi ne haka da yawa. Suka zagaye Zangon gaba ɗai, suka ainihin yi ɗauki ba daɗi, suka anshi mutanensu, kuma suka anshi dukiyarsu, suka yi kwana, kuma suka koma ainihin cikin jamhuriyar Nijar. Wannan ba baƙon al'amari ba ne. Tuni inda aka hito muna da lambobin waɗannan jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar, idan al'amura sun kai muna ƙamari, mukan kira su kuma su kawo muna ɗauki, kuma a samu waraka. Wannan shi ne al'amarin abin da ya faru.
To bayan gumurzun da sojojin Nijar ɗin suka yi da 'yan bindigar, me kuma ya biyo baya?
Shi ne bayan sun yi wannan ɗauki ba daɗi, suka juya suka tahi. To daman gabacin na Sabon Birni da gabacin na Isa, na gaya ma dukkan shi 'yan bindiga sun mamaye wannan yanki har iyaka da jamhuriyar Nijar, ta gehen ainihin Maraɗi da gehen ainihin gidan Runji. To shi ne akwai wani ɗan bindiga wanda aka ce ma Jamma Baƙi, Hatsabibi ne, ya dami jama'a, yana riƙe da mutanen tare, yana riƙe da wani headmaster na Sabon Birni. Yanzu haka shi ne ya kawo ma wannan ɗan bindiga Malam Sa'idu ɗaukiwa shekare bayan an yi hwaɗan da mayakan jamhuriyar Nijar, jami'an tsaro ya kawo mai ɗauki. To akwai wata hwadama kafin a kawo Zangon. Wannan hwadama ainihin hwadama ce mai arziki wanda garuruwa da al'ummomi da dama suna noman rani. Akwai ainihin 'yan banga waɗanda suke gadin wannan hwadama na irin amfanin gonar da aga al'umma. To shi ne wannan ɗan bindiga da ya yi hawa domin shi kawo ma Malam Sa'idu ɗauki. Shi Jamma Baƙi an kai kicibis da waɗannan 'yan sa kai, waɗannan 'yan banga, aka yi hwaɗa da su, aka kashe mutum ya kai 6-7, aka ainihin suka ɗauki wasu kuma suka wuce da su. Yanzu haka waɗanda aka yi ɗauki ba daɗi, aka ɗauke su suna canza hannunsu. Wannan Jamma Baƙi tun bayan da ainihin jami'an tsaron Najeriya suka yi hwaɗa, suka yi attabu da ainihin wannan ɗan bindiga wanda aka ce ma tun da jami'an tsaro suka yi attabu da wannan ɗan bindiga na gabacin Sokoto wanda aka ce ma Umaru na gona, aka kashe shi. Dama Umaru na gona shi ne ya haddari jama'a, sai wannan Jamma Baƙi ɗin ya haye Halifa Umaru na gona. Shi ne yanzu yammacin Sabon Birni da yammacin Isa, da gabacin Sabon Birni da gabacin Isa ya dami al'umma, shina riƙe da jama'a, shina garkuwa da su, kuma ana biya ne kuɗin hansa. Yanzu haka shina riƙe da headmaster na ainihin babban makarantar sakandare ta Sabon Birni. Wannan shi ne ya kwahe makwahin wannan ɗan bindiga wanda jami'an tsaro suka kashe wanda aka ce ma Umar Naguna.
Me a tasirin shigowar jami'an tsaron Niger zuwa cikin gida Najeriya domin afkawa ɗan bindigar?
To kaga dai akwai alaka mai ƙarfi tsakanin jami'an tsaro na Najeriya da na Niger. Akwai auratayya, akwai sarauta, ainihin akwai iyaka kuma makwabtaka. Wannan alaka ita sa idan muna motsi ko ana motsi cikin mu sukan ji. Idan ana motsi cikin su mukan ji. To kaga wannan alaka kuma ta zumunta idan aka kawo muna samame so da yawa suna ji kuma sukan shigo su fitattaki ɗan bindiga kuma ɗan bindiga su bayyan kunan ƙauyuka waɗanda ke da iyaka da Nijar. Ba ɗaya ba ba biyu ba wannan sanannen al'amari ne ga jami'an tsaro na Najeriya kuma sanannen al'amari ne ga al'ummomin da ainihin suke zaune iyakoki tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Kaga wannan bambancin da kenan shine jami'an tsaro na Najeriya ba za su tashi su je su isko ɗan bindiga har inda maboyashi yake su je su yi hulɗa da shi ba idan ya kama mutane samame. Su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar sukan bi sawun ɗan bindiga tun daga inda ya ci zarafin jama'a inda ya je ɓoye domin a je a yi hulɗa da shi su ceci al'ummarsu, su ceci dukiyoyin al'ummarsu kuma su koma cikin yankinsu. Wannan shi ne bambancin jami'an tsaro na Najeriya. Akasari suna bayani ne akan ba su dama ta ainihin oda kafin su yi hulɗa da ƴan bindiga ko da al'ummomi sun ce ga ƴan bindiga can. Su kuma jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar suna tahe da odarsu, suna tahe da ainihin yardar da aka yi masu na cewa su bi sawu na ƴan bindiga. Su yi hulɗa da ƴan bindiga matsosu ga ƴan bindiga sun ci zarafin al'ummomi. Wannan shi ne bambancin wannan hulɗa da jami'an tsaro na jamhuriyar Nijar ke yi da ƴan bindiga da kuma hulɗan da jami'an tsaro na jamhuriyar Najeriya ke yi da ƴan bindiga. Wannan abin da ya faru kenan.
Basharu Altine Guyawa Isa, ɗaya daga cikin mutanen gabashin Sokoto. Mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya, Dr. Hassan Gimba Ahmad, ga yadda yake kallon wannan al'amari.
Malam Hassan, kaga wannan lallai abun takaici ne, amma ba wai ana duba ko ƙanƙantan ƙasa ne kamar da Nijar ƙaramar ƙasa ko girman ƙasa ba. Ana duba wane ne shugabanta, wane irin shugabanci take da shi. Kaga akwai lokacin da ƴan bindiga daɗin nan suka saci wani ba Amurke baki ne ma ɗan Nijar ne, amma irin washi ba Amurke ne, suka ga a Nijar ba za su iya zama da shi a ɓoye suna neman kuɗi ba, amma Najeriya za su samu faraga. Sai suka shigo da shi Najeriya. Cikin dare Amurka ta zo ta kashe su ta ɗauke ɗansu. To kaga tun kafin wannan abin shekaran jiya ɗin mutanen su boda ɗin Najeriya da Nijar wajen su Sokoton nan sun jima idan ƴan ta'adda suka shigo musu sojojin Nijar suke kira ba na Najeriya ba. Domin an kira na Najeriya sai su ce su ba su samu izini ba, amma ana kira na Nijar sai su shigo su fatattake waɗannan su ceci jama'a. To kaga sun shigo sun fatattake waɗannan sun ceci jama'an su sun koma da su ƙasar su. Amma munan akwai sanda aka sace makaranta 600 kamar awaki aka taza su a gaba aka tsallaka da su jihohi. Wai muna da sojojin sama a sansanin su a wajen, muna da na ƙasa, amma wai ba a gansu ba. Kuma wani abun da za ka yi la'akari da shi shine manyan ta'addan nan fa, irin su turji nan, su giya din nan fa, suna shiga kasuwanni fa su ci kasuwa su koma jeji. Akwai wani babban mutum da ya gaya mini kan cewa giya ɗin nan kuɗi da aka kai mishi don a saki ƴan makarantar Yawuri a Kwantagora aka same shi sun san inda yake. To me yasa ba za a je a kashe su ba? To kaga abun wani lokaci sai ka ce to menene dalili? Menene dalili? Me yake faruwa? Don amma da shike yanzu an samu canjin shugabanci. To kaga sai mu kyautata zaton mewa wannan zai abin da ya kamata a yi. Tunda kaga tun da ana inda indan janye tallafin Petir ma shi ranan ma ya ce shi ya janye kuma ta janyu. Yanzu kuma kowa zai hakura. So mewa mutum ne wanda shi yana da kamar yanki, idan ya ci zai yanke yayi duk abin da zai faru ya faru. So idan aka duba menene zai ceci kasa, sai yanke ci ayi kuma ayi. Don haka muna sa ran mewa ƙarshen wannan abun ma ya zo kenan insha Allah. Amma kamar yanda shi Buhari da ya hau 2015, sai da muka yi kusan wata shida muna bashi uzuri, da yanayi da ya fara nadena ɗinsa ne muka fara sarewa, wannan ma za mu saurara mu gani su wane ne zai nada. Idan muka ga su waye nada shugabannin rundunonin sojojinmu da mai bashi shawara kan tsaro, to shine za mu fara ganin to me zai faru. Da yake da na biyu kuma, tun kafin a zabe shi, haka ran da aka zabe shi ma ya ce za a ƙara yawan sojojin Najeriya. Har aka zo ana ta yi mishi dariya don ya ci uddabaka, ya ce miliyan 50, amma yana nufin wai miliyan 5 ne. To za mu gani idan aka ƙara yawan sojoji, aka ba su training, sannan aka ba su komandoji waɗanda ba za su duba kansu ba yanda waɗannan suka duba kansu. Kaga suna ta gine-gine faka-fakan gidaje, makama kan filaye, motocin alfarma suna ta saya, suna ta tara kuɗaɗe a gidansu. Idan waɗannan ba za su yi ba wanda za a nada, za su yi abu ne don ƙasa. To za mu ci ƙarfin wannan abun sai a samu lafiya. Shine kawai abun da za a yi.
Dr. Hassan Gimba Ahmad, mai sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan, mai na kai nake sallama da ku, mu kasance lafiya.